من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله سميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Alhamis, wanda yau 2 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 19 ga watan 2 miladiyya 2026. Muna cikin wannan sura, suratul Qamar. Jiya an karanta wannan aya ta 41 zuwa ta 46. Sai dai ba mu samu karanta abinda yake cikin tafsiri ba, to shi yasa za mu karanta kafin mu ji ayoyinmu na yau. Yake summa zakara ta'ala qissata ali fir'aun. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambace qissan mutanen fir'auna, ma'ana fir'auna da mutanensa. Magana sai ce wa laqad ja'a ali fir'auna an-nubur, shi ne yace qaumahu ma'ahu, wato mutanen fir'auna su da shi. To gargadi ya je masu shi ne al-inzar ala lisani Musa wa Harun. Masu tafsiri inda irin buguna ne su gyara wa Harun, sai aka yi kuskuren rubutu, aka rubuta wa Rahawun wa Harun sai a gyara. Falami uminu, ba su imani ba, bal a'a kazzabu bi ayatina kulliha, sai suka ƙaryata ayoyinmu gabaki ɗayansu. Ayat 90 lati utiyaha Musa, su ne wannan 7-9 ayyutis, wato su ne 9 wanda aka baiwa annabi Musa. Fa akhadnahum bil azabi, sai muka damke su da azaba. Akhadha azizin, damka irin ta mabuwayi shi ne kawai mai tsananin ƙarfi, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Muqtadir, mai ikon zartarwa. Qadirun, mai cikakken iko. Wanda la yu'jizuhu shay, babu abinda zai gajiyar da shi. Thumma tafata ta'ala bil khitab, sannan Allah sai ya fuskantar da magana. Ila hadhihi al-umma, zuwa ga wannan al'umma. Fa qala, sai ce akufarukum, ya ummata Muhammad, shin kafiranku ya ku wannan al'umma ta maki alayhi salatu wassalam, khairun min ulaikum, sune suka fi wa'ancan al-madhkurin, wanda aka ambata min qaumi nuhin ila fir'aun, tun daga qissan mutanen annabi Nuhu har zuwa qissan mutanen fir'auna. Falan yu'azzabu, kenan suna ganin ba za a yi musu azaba ba. Am lakum ya kuffar, ko kuma ku ya ku kafirai, kuna da bara'atun, wata kubuta fi zubur, a cikin tattafai, shi ne al-kutubu salifa, tattafai wanda suka shuɗe. Kuna da wata kubuta min al-azabi, daga azaba. Yace wal-istifhamu fi mawdi'ayn bi ma'anan nafi, tambaya da aka yi a wurare biyu, akufarukum da kuma amlakum, to wannan tambaya ce ma'ana korewa. Bima an nafi, ai laysa al-amr kadhalik, lamarin ba haka yake ba. Am yaquluna, a'a su kafirai suna cewa nahnu jami'un, ai jam'un muntasir, mu wata tawaga ce, al'umma ce mai iya taimakon kai da kai, masu iya cin nasara ala Muhammad akan manzo alayhi salatu wassalam. Allah sai ce sayuhuzamul jam'u, da sannu za a karya wannan jam'i. Wa yuwalluna dubur, kuma su juya baya. Yace hadha min al ikhbari bil ghaib, wannan yana daga cikin bada labarin gaibu, ma'ana wannan sura mun faɗa makkiya ce, kuma tabbatan abinda wannan aya ta faɗa sai a Madina. Yace wa kad huzimu bi badr, kuma an kariya su a yakin Badar wa gairihi da waninsa, hatta lam yabqa mushrikun fi jaziratil arab, har ya zama babu wani mushriki da ya saura a jaziran Larabawa. Sai ce bal sa'atu mau'iduhum, a'a alkiyama ita ce lokacin yi musu azaba. Wa sa'atu adha, alkiyama ce mafi tsananin bala'i. Yace ai azabaha adha a'zamu baliya, ita mafi girman bala'i. Wa amar, kuma ita ce mafi daci, ashaddu mararatan min azabi duniya, ita ce tafi tsananin daci sama da azabar duniya. a'azana Allahu wa ajarana. To Allah sai ce innal mujrimin, lallai su masu manyan laifuka, fi dalalin wa su'ur, suna cikin fata da kuma tsananin azaba. Yawma yushabuna finnar, wanin da za a ja su a cikin wuta. a'azana Allahu wa ajarana. Ala wujuhihim, akan fuskokinsu. Zuku masa sakar, a ce masu kuɗanɗani shafar wutar sakara. Wannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa sa'atu adha wa amar, alkiyama ita ce mafi tsananin bala'i, kuma ita ce mafi ɗaci. To sai wannan ayoyin guda biyu suke fassara mana wani abu daga cikin yadda lamarin zai kasance. Sai aka ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur, asalin wahayin alqur'ani ana yin sa ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma manzo alaihi salam duk abinda Allah zai faɗa masa baya shakku baya tababa. To amma sai aka ce innal mujrimina, an kawo wannan inna litawkid. Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala yake cewa duk da cewa ana magana da ma'aiki alaihi salatu wassalam, to amma shi saƙon zai isa zuwa ga su wanda ake magana a kan su ne kafiran, kuma su ba su imani da ranar tashin alkiyama ba, ballantana azaba da za a yi a wannan wuni. To shi yasa ya dace a yi masu zance da irin yaren da suke ji. Balarabe idan ana so ya gamsu da magana tabbas, to sai an kawo almu'akkidat, wani lokaci a kawo ɗaya, wani lokaci a kawo biyu, wani lokaci ma a kawo uku. To shi yasa sai aka ce innal mujrimina, wannan aldin ana nufin istigraqiyya ce ko ku ahdiyya ce? Idan muka ce istigraqiyya, duk wani mai babban laifi ya shiga cikin wannan sifa ta al-ijram. To idan muka ce istigraqiyya ce, sai ya zama kuma makhsusa da wanda suka tuba daga wannan babban laifi. Akwai wanda za su yi manyan laifuka ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah sai ya musu gamdakatar tun a rayuwar duniya, sai su tuba daga wannan laifi su janye, kuma ba za su koma ba. To idan muka ce istigraqiyya ce a kan duk wanda suke masu manyan laifuka, to sai ya zama makhsusa ce ga wanda suka tuba. Kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, Allah yake cewa ka faɗa ga wanda suke kafirai, ka ce idan suka tuba suka janye daga miyagun ayyuka, yughfar lahum ma qad salaf, to an gafarta musu abinda ya shuɗe na laifukansu. Lokacin da Allah ya faɗi laqad kafara alladhina qalu inna allaha salihu salasa, da Allah ya yi bayani sai yake cewa in wato abinda afala yatubuna illa wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim, duk da wannan kafirci mafi girma sun ce Allah ɗayan uku ne, sun ce Allah ya rikida laifin da Allah ce sama kaman ta ruguzo saboda shi, duwatsu kaman su tsatsage su nike su zama gari, ƙasa ya zama takekece. To amma duk da haka Allah bai rufe musu ƙofar tuba ba. Sai ce afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, shin yanzu me yasa ba za su dinga tuba zuwa ga Allah suna neman gafararsa ba? Wannan yake nuna duk girman laifi in dai mutum ya tuba a rayuwar duniya, to ana sa ran Allah subhanahu wataala ya gafarta masa. To idan kun muka ce wannan al wato ahdiya ce, waɗansu jimajiman kafirai ne wanda sun mutu tun a lokacin, ko kuma dab suke da su mutu, ana maganar mushrikan Qurayshawa na wannan lokaci da kuma wanda za su yi aiki irin nasu. To Allah subhanahu wataala ke ta innal mujrimina fi dhalalin wasu'ur, kuma Allah subhanahu wataala dan ya nuna cewa ba zalunta su akai ba, sai akai magana akan sifar da ta ja musu wannan abubuwan guda biyu. Innal mujrimina kenan manyan laifukan su suka jawo musu tadewa, saboda a nuna babban laifi matsala ne a wajen dan adam. Saban Allah yana kawo cikas ga rayuwar dan adam a duniya saka sun aje lahira. To sai ce innal mujrimina fi dhalalin wasu'ur, wannan fi dhalalin wasu'ur malaman tafsiri sun yi sabani mai ake nufi. Abdalal takan zo da ma'anoni daban-daban, daga ciki akwai al-khusran shine taɗewa, takan zo ma'ana ziddul hidaya. To nan da Allah ya ce innal mujrimina fi dhalalin wasu'ur, wasu malamai suka ce ana nufin rayuwar duniya. Fi dhalalin suna cikin bata, sun bata daga ilimin addini, domin ba sa nemansa, ba sa ganin muhimmancinsa, kuma ba sa zuwa inda za a same shi. Sun yi wannan batan, Allah ya kiyaye. Sannan sun bata ta fuskan aikin da zai tserar da su gobe alkiyama. Duk wani aikin da Allah ya ce a yi, duk wani aikin da ya zama akwai dace da samun kusaci zuwa ga Allah, to manyan laifukansu sun nisanta su daga wannan ayyuka, ba za su yi su ba. To sannan wasu'ur kuma suna cikin magagi da hauka. Kalma ta su'ur mun wuce ta, da suke cewa abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhan lafi dhalalin wasu'ur, kusan su ne ma kasar a cikin alqur'ani. To waccan ana nufin hauka, suna ganin idan suka bi annabi salihu shi kadai, su kuma ga manyan mutane masu fada'aji, to sun zamo mahaukata, sun zamo tababbu. To wannan wasu'ur malaman tafsiri sun yi mata fassara biyu. Ko dai irin waccan wasu'ur suna cikin hauka, suna cikin rashin hankali. Wani malami yana cewa shi jahili yakan yi kamar hauka, wannan ku bar shi ya fi gaban hauka. Zai yi abubuwa irin wanda mahaukaci ne kadai zai yi wannan. Wane ne mahaukaci? Wanda bai san me zai amfane shi bai aikata. Wane ne mahaukaci? Wanda bai san me zai cuce shi ba kuma zai fada. To kaga duk mutumin da ya nisa da ilimin addini, wannan shi ne sifarsa. Ba zai je abinda zai samu kusaci zuwa ga Allah ba, sai ya fada ga abinda zai nisanta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi, suka ce ana nufin masu laifi a rayuwar nan ta duniya. To lallai fi dhalalin suna cikin bata daga ɓangarori da muka faɗa da ma makamantansu, sannan suna cikin yanayi na taɓuwa da kuma hauka. To amma Ibn Athiyyah a cikin tafsirinsa ya kawo asar daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yake cewa fi khusranin wa junun. To sai ya zamo wato abubuwa biyu, duniya da lahira. A lahira suna daga cikin masu hasara tababbu, sannan kuma a rayuwar duniya sun kasance a hali na hauka, sun zamo mahaukatan addini. Kusa akwai mahaukacin rayuwa, akwai mahaukaci na addini. Mahaukaci na rayuwa shi ne wanda za a ga yana tafiya ko dai tsirara ko wani shiri-shiri, dukan shahu, gashi nan dai ba za ka kai da shi mai hankali ba, wannan shi ne mahaukaci na rayuwa. To shi kuma mahaukaci a addinance shi ne wanda ba zai je nemi ilimin addini ba, bai ganin muhimmancin addini, ba kuma zai yi addinin ba. to wannan addinin ta shine mahaukaci to amma ibn ashur yana ganin fi dalalin wasu'ur duk ana magana ne na duniya na lahira yace saboda yauma da ta biyo ba sai zama shine zarfu zaman ko kuma zarfu makan kun ga aka ce innal mujrimina fi dalalin wasu'ur yauma yushabuna to kenan ad-dalal was-su'ur da zai faru akan su ba a duniya bane a rayuwar lahira ne domin wannan yauma ta nuna wannan kamar da Allah ya ce yauma tarjufur rajifa kun ga yauma tarjufur rajifa ranar da wato mai girgiza za ta girgiza wato shine tashin alkiyama da Allah zai raurawar da kasa to kenan sai ya zama fi dalalin ana nufin fi khusranin lalle masu manyan laifuka suna cikin babbar asara Allah subhanahu wataala yake cewa innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala zalika huwa alkhusran almubin tababbu hasararru sune wanda suka yi asaran kayukan su da kuma iyalansu ranar tashin alqiyama mutum yi asarar kansa tunda bai aikata abinda zai kai shi gidan rahamar Allah ba kenan yayi asarar kansa da kansa yanzu a ce Allah ya ba mutum kuɗi da ya kamata ya bi Allah ko Allah ya ba mutum wani matsayi da ya kamata ya bi Allah ya hidimta ma addini sai bai yi amfani da wannan kuɗin a wajen bin Allah ba kaga yayi asarar wannan kuɗin ko kuma Allah subhanahu wataala ya ba shi matsayi da ya kamata ya bi addini taimaki addini bai yi amfani da wannan matsayin ba har ya subuce to kun ga addinin sai asarar wannan matsayin da Allah subhanahu wataala ya bashi to saboda haka ibn ashur yake cewa anan fi dalalin kenan fi khusranin wasu'ur shi kuma sai ya zamo jam'u sa'ir sa'ir wato shine ainihin azaba kenan suna cikin asara da kuma azabobi ma'ana azaba ba ɗaya ba ba biyu ba domin shi sa'ir sifa ce daga cikin sifofin wutar jahannama azar Allahu ajarana to kenan Allah yana cewa masu manyan laifuka suna cikin wata asara sannan kuma suna cikin azabobi nau'i nau'i yaushe ne wannan zai kasance yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim ran da za a ja su a cikin wuta akan fuskokinsu ibn usaymin rahimahullahu ta'ala yace za a ja su yanda ka san an ja mushe za a je a jefar da shi bayan gari to haka nan za a jawo su kuma akan fuskokinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci fuska a nan ba wai dan ita kadai ce taskun zai faru a kanta ba domin fuska ce mafi darajan gaɓoɓi na ɗan adam fuska ita ce mafi ƙima shi yasa wani yake cewa zai wahala ga mutum ya duba madubi bai dan taɓa fuskarka ba in dai za ka duba to sai kaga sai ka dan taɓa ko idonka ko hancinka ko kunnenka ko ka gyara hulanka ko wani abu to fuska Allah ya yi mata daraja shi ya sanya ma a wajen mafi girman ibada banda tauhidi sallah aka ce mutum ya kai fuskar sa ƙasa ya rusuna ma Allah yana shi ba kowa bane to duk lokacin da aka ce fuska ta wulakanta sauran bangarori ma sun wulakanta shi ya sanya Allah ke cewa afa man yattaqi bi wajhihi su'al azabi yawmal qiyama nan malaman tafsiri suka ce duk wani abin da zai taso wa fuska to mutum zai sa hannu ya kare ko takobi za a kawo sara mutum zai sa hannu ya kare bai so wani abu ya taɓa fuskarsa to a ran nan ba wata gaba ba wata ala wadda zaka kare fuska daga azaba Allah kiyaye sai zama fuskar yadda za ta tunkari azabar kai tsaye Allah ya tsare mu to saboda haka sai ke ta yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim wannan da za a ja su akan fuskokinsu cikin wuta malamai suka ce hikima a nan da za a ja su akan fuskokinsu barin mutum a wuri ɗaya duk abin da ake yi wa mutum na akuba to jiki zai yi kamar ya ɗan saba da wannan abin idan aka daɗe to amma canza wuri zuwa wuri shi yake sabunta ɗanɗana kuɗa shi yake sabunta zafi akan zafi shi yake hana sabawa da abin da ake na yau da kullum yanzu idan ana dukan mutum a wuri daya ana ta dukan wannan wurin to radadin farko yafi mai biyowa mai biyowa kuma ba zai kai wanda zai biyo shi ba ma'ana wurin sai zama kaman ya sani ya dusashe ba a jira radadin a wurin amma duk lokacin da ya zama ana sabuntawa daga wuri daga lokaci zuwa lokaci to sai ya zama jiki bai iya saba ba Allah ya kiyaye mu to saboda haka shine wasu malamai suka ce za a dunga jan su a cikin wuta daga wuri zuwa wuri sai yadda ba za su taba jin sun saba da ainihin wannan azaba ba domin ta can ta fita nan ta can kuma ta fita can Allah ya shiga tsakanin mu da dukkan azabobin sa Allah sai ya ce zuqu masaqar ku dandana shafar saqar saqar alamun min alami jahannam daga cikin fitattun sunayen wutar jahannama ne Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace anan an hada musu at-ta'zibun nafsi wal badal an hada musu azaba biyu azaba ta fatar jiki da kuma ta rai na sha fada mana akwai abin da kira at-ta'zibun nafsi a dandana wa rai azaba ba a daki mutum ba ba a zage shi ba wala Allah amma an yi masa wani abin da zai dunga jin radadi iya rayuwarsa ya ji wani radadin da zai ce gara ma duka da wannan yanzu Allah ya kiyaye a ce wani mutum mai daraja yayi laifi sai a ce to yanzu ya zo ya sa gajeren wando ya dunga zagayawa da rana da nan tsaro suna jin sa ba duka ba komai amma gashi daga jeren wando kowa yana ganin shi ko dan kamfai a zagaya da shi kasuwar gari a zagaya da shi duk inda mutane su wannan wane ne to kaga gara a zane shi inda ba wanda ya gani wannan sunan sa at-ta'zibun nafsi an azabu tadaran zai ji gara ma in duka ne ai masa in ma wata wahala ce ai masa inda wani bai gani ba to sai Ibn Uthaymeen yake ta anan an hada musu biyu zuqu mastasaqar wannan zuqu mastasaqar wato wani abu ne wanda za su ji babu dadi akwai maganar da za a yi maka wani Allah ba ma mai zafi ba ce amma a matsayinka sai ka ga wannan maganar ba so ta ba yanzu za ka yi mai daraja sai ka zo ka yi wani abu wanda bai dace ba sai wani wani da bai kai matsayin da ke haba nan ke dare ko da za ku hana ka zai zafi ko bai kamata ku hana wannan ko Allah gafarta malam to amma sai kana limamin masallacin juma'a ko ya kamata ku yi mana wa'azi yanzu kuma na kai kake wannan kaga za ka ji wannan maganar nauyin ta ya isa wato gara a ce dan marin kai ya wuce ya fi sauki don kullun ka tuna abin sai ka ji gaskiya a matsayin ka bai kamata kai wannan abin ba gashi har wanda ya kamata kai mu wa'azi yanzu kai yake mu wa'azi to saboda haka Ibn Uthaymeen rahimahullah yace anan an hada musu biyun ga at-ta'zibun nafsi ga kuma at-ta'zibul badani Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar
Allah subhanahu wata'ala yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar mu dukkan wani abu da ka sani mun halitte shi da kaddara wa ma amruna kuma lamarin mu bai kasance ba illa wahidatun face da kalma ɗaya tas kalamhin bil basar kai ka ce kyamtawar ido al'adar qur'ani da yawa idan aka ambaci kafirai da azabar su kuma sai a biyo da bayanin muminai da jinkan da Allah zai musu ko kuma idan aka ambaci muminai da jinkan da Allah zai musu kuma sai a biyo da bayanin kafirai da irin azabar da ake musu to kun ga yanzu an ambaci mujrimai masu manyan laifuka da kuma azabar da za a yi musu to kafin a je bayanin masu imani muminai sai aka ratso da waɗannan ayoyi guda biyu saboda me malamai suka ce wala Allah dan a nuna mana duk abin da ka gani a rayuwa da sanin Allah da kaddara Allah ba wai hakanan kasahan ya faru ba masaniya ko babu hukuntawa ba. Allah subhanahu wataala ya ce inna tabbas mu, Allah ya tantance ambaci kansa da duk wata kalma ta girmamawa wanda suka zame wa addini sai suke zargin musulmi cewa to ku kuna cewa Allah daya ne, kuma gashi shi da kansa ya nuna ba shi kadai bane, yana cewa inna nahnu, inna mu mu ne, a shikenan ba daya bane. To kaga wannan sun fahimci kuskure, tunda na tabbatar hata a rayuwar duniya wanda Allah ya ba su matsayi da jagoranci suna ambatan kalma ta girmamawa, kuma su ne bai hana ba. Shugaba zai zo ya ce ai mu muka yi asibiti, mu muka gina asibiti kaza, misali gwamnan gari ko shugaban kasa ko wani mai matsayi ce mu muka gina makaranta kaza. Kaga na farko ba shi ya dauki bulo din ba, bai dauki kankare ba, bai yi duk wani abu da za a ce na wahala ba, amma kuma shi ya gina, kuma sai ce mu muka yi, ai mu muka hana ayi kaza, mu muka ce ayi kaza. Kaga ba wai dan su biyu bane, ba wai dan su uku bane, shi ɗaya ne, to amma shi ne al-mu'azzibu nafsa. To Allah shi ya fi cancanta da wannan, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yakan faɗi irin wannan wurare da yawa. Yace inna mu kulli shay'in khalaqnahu biqadar, duk wani abu mun halitce shi da ƙaddara. Bayan Allah ƙaddara rukuni ke daga cikin rukunnan imani guda shida, al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Athar daga magabata irin su Ibn Abbas, irin su Ibn Umar sun yawaita akan kautasa wato harshe ga masu inkarin ƙaddara. Daga cikin al-firaqul munharifa, ƙungiyoyin addini wanda suka samu zamewar ƙafa, akwai wanda za ku ana ce musu al-qadariyya, kishi su al-jabariyya, su ƙadarawa wanda suke da zamaniyar aqida ta ƙadariyya, su ne suke da'awar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da ta cewa a kan ɗan adam. Dan adam shi yake da iko da kansa, tunda dai Allah ya riga ya halitti mutane, to ya ba su kowace irin dama. Faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, wai tana daga cikin ayoyin da suke hujja da ita cewa ai Allah sai wanda ya ga dama ya yi imani, wanda kuma ya ga dama ya kafirce, a shikenan ganin damar a hannun dan adam yake. In ya ga dama ya yi da'a, in ya ga dama ya yi kangara, su agun su Allah baya da iko a kan ɗan adam. Kuma duk wani abu da za ka gani ya faru, to haka nan katsahan ya faru, ba wai sai Allah ya ƙaddara kaza ba, kawai abu zai faru ne haka kawai, shi ke na aga yana kasancewa. A wayin Al-Qur'ani dai wasu sun ƙareta wannan, Allah yana cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah shi ne ya halicce ku kuma ya halitta abin da kuke aikatawa. Kuma Allah subhanahu wata'ala da yayi bayani akan yaƙin Badar yake faɗa wa ma'aiki alayhi salatu wassalam, sai yace wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama, kaga sai yace wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Malamai suka ce anan ar-ramyu kala biyu ne, na farko ba shine na biyu ba. Allah sai ce wa ma ramaita, ba kai ne fa kai wannan jifa ba, iz ramaita yayin da kai jifa, inda ba Qur'ani bane sai a ce to akwai tuka da warwara. Yanzu sai kada ki mutum, sai wani yazo ce yayin da kada ki wani fa ba kai ne kada ke shi ba, kuma ya tabbata kada ki wannan, kuma sai ta ba kai kada ke shi ba. To da Allah ya ce wa ma ramaita, ramaita ta farko shine isalur ramyi ila al-hadaf, ya zama wannan wato duwatsu sun isa inda aka bukata. Ma'aiki alayhi salam lokacin da za aka zo za a yakin Badar, ya kamfaci turbaya alayhi salam da hannunsa mai albarka, sai ya watsa makafiran Makka yace shahatul wujuh fuskoki sun munana, babu wani ido na kafiri da ya rage wannan ƙasa ba ta shiga cikinsa ba. Allahu akbar. Yanzu wannan aikin waye? Aikin Allah ne subhanahu wataala. Tafin ƙasa a ce ya shiga cikin idanuwan mutane kusan 1,000, kuma daban-daban ba a wuri ɗaya ba, wancan na ta wa'incan can, amma kowa sai ta same shi, kai ka san aikin Allah ne. To da ya ce wa mara maita, kenan ba kai ne ka isar da wannan ƙasa da ka watsa ba, idra maita yayin da ka watsa ta. Sai ce walakin Allah rama, Allah shi ne ya isar da ita. Kaga a nan Allah ya tabbatar da ma'aikatan Islam ya yi aiki domin ya watsa ƙasar, amma sai ya nuna ba tasirin watsawarsa ce ta kai inda ake so ta kai ba. Allah shi ne wannan aiki shi da kansa. Kaga a nan an nuna cewa aikin ma'aikatan Islam ya biyo aikin da Allah subhanahu wataala ya yi, sai da Allah ya isar sannan ainihin ta isa. To ayoyi da yawa irin wannan suna nuna cewa mashi'ar Allah da ƙaddararsa ita ce ta rigaya akan aikin da ɗan adam zai yi. In Allah bai ƙaddara abu ya yiwu ba, ba wanda ya sai sa wannan abin ya yiwu. Ina fata mun gane. To Allah sai ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Wannan kulla maf'ulun bihi ne mansubun bi fi'lin muqaddar yufassiruhu ma ba'dahu ku al-madhkur. Kenan inna khalaqana kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Mun halitta duk wani abin da muka halitta biqadar, da qadara. Malamai suka ce biqadar, Ibn Jizai al-Kalbi a cikin tafsirin sa at-tafsir li ulumi tanzil yace wannan biqadar yana daukar ma'ana biyu. Ko dai ana nufin biqadar duk wani abin da ka gani mun halitta, to mu ne muka hukunta tun azal cewa za mu yi wannan abun da ikonmu da masaniyanmu da zartarwarmu wannan abin ya tabbata. Ma abinda zai kasance a ban ƙasa sai da ƙaddarar Allah. Imanin mai imani da kafircin mai kafirci ba zai kasance ba sai da ƙaddarawar Allah. To ku ƙadariya kun san cewa akwai abubuwan da kuma kun tabbatar da cewa Allah shi ne zai yi. Akwai mutuwa, to kenan yanzu wanda ya mutu shi ga dama ya mutu? Allah ne zare ransa dole. To a nan sai yake nuna Ibn Jizai yake cewa nan ana nufin komai ka gani Allah ne ya kaddara shi, ba abin da ya isa ya kasance idan Allah bai so wannan abin ya kasance ba. Sai dai ayyukan Allah guda biyu ne, akwai kyawawa wanda za su kasance a wajen mutane, akwai kuma abin da zai iya kasance mummuna. An gane ko? To shi mummuna ba a danganta shi zuwa ga Allah. Aikin Allah ne, amma ba za a danganta shi zuwa ga Allah ba. Al'amru kulluhu bi yadayka ko fi yadayka wa sharru laysa ilayka. Ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ash-sharru yakunu fi makhluqatillah wa la yakunu fi khalqillah. A cikin aikin Allah babu sharri, sai dai cikin abubuwan da Allah ya halitta. Kun gane abin da ake nufi? Shi abin da zaka gani mummuna, to in kai mummuna ne a wajenka, alheri ne a wajen wani. Mutanabbi a cikin baitinsa yana cewa menene masabin nan, masaibu qaumin inda qaumin menene, wato wani baitin sa yake cewa abin nan wato musiba a wajen wasu mutane, damuwar wasu mutane, to farin ciki ne a wajen wasu. Duk lokacin da kai za ga wani abu mummuna, to sai ya zamo wato ainihin abin nan fa'ida. Yawwa, yake ta masaibu qaumin inda qaumin fawa'idu. Musiba a wajen wasu, to fa'ida ce a wajen wasu. Kuna gane karatu? Allah ya kiyaye. Yanzu da damana sai bangon mutum ya faɗi, katangarsa ta faɗi, ko a yanzu ma kawai sai katangarsa ta faɗi. Yanzu faɗuwar katangar nan alheri ne a wajensa ko sharri? Sharri ne. To farin ciki ne gun magini ko ba farin ciki ba? Farin ciki ne gun magini. Da ba a ce abin da ya faɗi ya faka shi a wurinsa. Kai baka da lafiya rangaranga a dauke ka zuwa asibiti. Kuma asibitin ta kuɗi. Ko dan uwanka ba shi da lafiya a dauke shi rangaranga a kai shi, ko mutum yayi kare Allah ya kiyaye ko dan uwansa, a je a kai gun madori. Karayyar nan alheri ce ko sharri a wajenka? Sharri ce a wajen madori fa. Alheri ce. To kenan shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikinsa babu sharri. Amma a cikin abubuwan da ya halitta nan ne za a iya samun ainihin sharri. Kaga dai a sharru sharririn shi ne shaidan. To amma kuma shaidan alheri ne a wajen wasu. Domin yanzu shaidan shi ne yake wa mutane ingiza mai kan turuwa. In ba dan shaidan ba duk kowa mutumin kirki ne a duk duniyan nan. To yanzu inda babu shaidan kowa ya zama mutumin kirki. Ina malamai za su samu ladan wa'azi da fadakarwa? Za su samu ladan wa'azi da fadakarwa ba. To kowa ya bi. Me za ka yi? Kai ba sai ka je ka zo da kan buzu kai ta istighfari. Kowa ya bi. To amma sai ya zama wancan ya fantare, wancan ya kauce, wancan ya zare. Ka ga malamai ba su ga zama ba. Dole a tashi a taro can, a jawo can, a tallabo can. To ka ga sun samu aikin lada. Kenan su shaidan a wannan gabar. Allah ya dakatar da
amin.
Allah ya bada gaba. To saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce inna kulla shay'in khalaqahu bi qadar. Sannan Ibn Jazayy yake cewa ma'ana biyu ta bi qadar. Kuma Allah ya halicci komai a bisa zubin da ya dace da shi. A bisa dirin da ya dace da shi. Sabbih isma rabbikal a'la. والذي قدر كل شيء الله شيء ne ya gurgurde halitta komai duk wata dabba da Allah ya yi zaka ga halittar nan da Allah ya mata ta dace daidai da ita duk wani abu da ka gani ko ƙwaro ko dan adam halitta ta zama daidai da Allah ya yi shi kalli tsuntsaye da Allah ya yi. Yanzu za ka ga cewa galibi tsuntsu idan dogo ne mai doguwar kafa sai Allah ya masa dogon wuya. Saboda idan Allah ya yi tsuntsu misali mai doguwar kafa sai aka masa gajeren wuya zai sha wahala wajen cin abinci da shan ruwa. Amma gwargwadon tsawon kafa gwargwadon tsawon wuyan ya miƙa kansa ya sha ruwa ya tashi. To sannan da za a ce ya zamo ainihin kafafuwan suka zama gajeru sosai wuyan ya yi tsawo. To in dai abincinsa ba wanda zai zamo ya dace da irin wannan ba nan ma zai sha wahala. Kuma Allah sai ya yi kafafuwan kafin a je cinya busassu. Saboda me? Saboda kafar ta jure ma kowane irin kalubale. Yanzu za ka ga cewa kafar tsuntsu a bushe take. Ya shiga cikin tabo. Ya taka wurin zafi, ya taka dutse lafiya ƙalau. Kalli yanzu irin tsuntsayen da macizai ne abincinsu. Sai ka ga cewa da ƙafar za su kai wa macijin bara. Da zai ciji wannan ƙafar, to ba zai tafi ne macizarsa. Saboda a bushe take, haƙori macizai ba zai iya huda ƙafar ba. Ballanta da dafi ya shiga tsuntsun ya zama ainihin ya mutu ko ya samu wata matsala a rayuwa. Ma'ana duk abin da Allah ya yi, ya yi shi a bisa diri. Na tsarin da ya dace da shi. Allah ce wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Allah shi ne ya rike dukkan komai kuma ya gurgurde shi ya tsare shi tsarin da ya dace da yadda ya kamata ya kasance. Mun sha fada tunda Allah ya fara halitta saboda zurfin ilimin sa baka taba ganin sabon samfarin halitta Allah ba. A ce ga wasu ƴan adam new model. A'a tunda Allah ya fara ƴan adam haka suke in ma ka zo wani da wata halitta wanda kida zaka tausayawa kai ake wa'azi ni ake wa'azi cewa da Allah ya so kai ma haka zai yi ka kuma zai iya to amma sai ya ji kanka sai ka haka ba wai dan kayan aikin sun kare shi sai aka yi shi haka ba a'a dan ya zamo izina da darasi akan duk wanda suke ganin sa wani Allah ya rasa masa idanuwa wani ya rasa hannaye wani kafafuwa wani kaza wani kaza ba wai dan Allah bashi da abun ba sai dai dan rayuwarsa ta zama izina shi yasa ma'aiki alayhi salam yake ta idan kaga wani wanda Allah ya jarraba da wani abu mara kyau kace alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bi wa faddalani ala kaseerin mimman khalaqta fadila nagode ma Allah da ya bani lafiya ya tsamar da ni daga abin da ya jarrabe ka da shi shi ma dan adam ne bawan Allah ne yana son kayansa an gane ko to sai malaman tafsiri suka ce anan an yi bayanin yan wuta da kuma ainihin abin da ya kai su wuta shine babban laifi sannan za a yi bayanin yan aljanna to sai aka shigo da wannan aya dan a nuna cewa yan wuta da ƴan aljanna da Allah ya halitta kuma ya tanada ma kowa mazauni to Allah da kaddararsa ya kaddara wannan ya inganta a hadisi Allah da ya halitta ƴan adam gabaki daya ya daibi waɗansu ya watsa su a wani bangare ya ce waɗannan ƴan aljanna ne ba tare da na damu ba Allah ka saka mu a cikin su Allah ya kwashi wasu ya kwatsa wani bangare ce wannan ƴan wuta ne ba dan na damu ba Allah ya kiyaye mu to amma wani zai ce ya aka yi haka sai mu ce eh saboda Allah shine yafi sanin me ya halitta ala ya alamu man khalaq huwa al-latiful khabir Allah sai ce falamma zagu azaga Allah qulubahum yayin da mutane suka baude ma dokokin Allah an faɗa masu sun ji sun gani kuma suka yi kobirin to Allah subhanahu wata'ala sai ya karkatar da zukatansu tun da karkata suka zaba asali da Allah ya halitta dan adam kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk dan da mace ta haifa a duniya a bisa tsarin addini ake haihuwarsa ma'ana yadda ka san mazubi lafiyayye wanda ba a sa wanda ci a ciki ba kai dan adam mazubi zuciyarka mazubi ce kwakwalwarka mazubi ne in Allah ya magam da katar a haife ka a gidan mutanen kirki masu addinin Allah sai ka zama mutumin kirki mai kyakkyawar tarbiyya mai bin addinin Allah sau da gaba idan aka rage sa mutum ya fada hannun hagun to haka zai tashi ainihin a gurɓace to amma kuma Allah ya bashi hankali Allah ya bashi tunani duk dan adam in dai ba wanda aka zare masa hankali ba ya san me zai amfane shi ya san me zai cuce shi haka ne ko ba haka bane yanzu akwai wani kafiri saboda tsananin kafirci a ce kafircinsa ya kai wato in ya ga mota sai ya zo ya tsaya kan kwalta ya ce bari ya gani ya za a yi ba zai wannan ba kila ma shi ya fi saurin guje ma duk wata musiba akwai wani kafirci saboda tsananin wani kafiri saboda kafircinsa a ce bai iya lissafin kuɗi ba in ya tashi zai baka 5,000 sai baka 500 akwai wannan kafirin ko 1,000 ba zai kara maka ba in ma ta hausa ya kwace kayansa to shi Allah ya bashi hankali akwai kafirin da zaka ce saboda kafirci in ya tashi bai san ruwan zafi bai san ruwan sanyi ba ruwa yana tafasa sai zo ya kurba ba zai yi wannan ba saboda mai Allah ya bashi hankali zai gina gida ya shiga saboda kafirta sa ba zai tafi tsirara ba karshe ma ya fi ka iya ado karshe ma ya fi ka sayan yadi mai tsada ma'ana Allah ya bashi hankali to tunda Allah bashi wannan tamyizin to lalle bashi da udurin da zai kafirce ma Allah subhanahu wataala shi yasa wanda bashi da hankali babu alƙalami a kansa wannan ni'ima ce ta Allah mahaukaci da yaro wanda yake bai balaga ba da mai bacci babu alƙalami a kansu saboda ba sa da ihsasi ba sa da wa'ayi ina fata mun gane kuma kun ga ai shi yasa Allah ya bamu labari a cikin suratul an'am yake bamu labari cewa kafirai lokacin da za su dinga cewa ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina ko wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ko wa nakunu Allah sai ce bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu liman huwa wa innahum lakazibun. Duk wanda ya kafirce mu Allah yake bin dokokin Allah, to wallahi koda Allah zai kai shi masa azaba a dawo da shi duniya, kafircin zai koma. Kuma wannan da nassin alqur'ani wa law ruddu la'adu liman huwa, da Allah zai mayar da su duniya, to gidan je za su koma. To saboda haka ashe kenan kowa a bisa kaddara yake tafiya. Shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da wani yayi sata aka kamo shi, sayyidina Umar ya ce aje a yanke masa hannu, sai ce wallahi sarkin mu'mini kaddara sai ta sa ne satan nan ban yi niyya ba, sai ce kwarai da gaske mu ma kuma da kaddara za mu yanke ma hannu. Saboda haka kaddara ta yi aiki akan kaddara, ba shi kenan ba? To saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wato inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, duk abinda muka halitta mun halicce shi ne ainihin a bisa kaddara, kuma a bisa kyakkyawan tsari da aka gwargwaje. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, kuma lamarinmu na samar da wani abu bai kasance ba face kalma daya, kalamhin bil basar, kamar kyaftawar ido. Allah subhanahu wata'ala da yake bayanin alkiyama yace in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladaina muhdarun. Ka duba mutanen garin nan, duba mutanen jihar nan, duba na kasan nan, duba na yankin Afirka, Asiya, duniya gaba daya. Amma tashin mu daga alkiyama, mu tashi daga kaburbura, Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahida, tsawace guda ɗaya tas, fa idza hum, sai ka ga mutane jami'un gabaki ɗayansu, ladaina muhdarun, an tara su a wajenmu. To Allah kita inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, lamarin Allah subhanahu wata'ala in yasance zai yi wani abu kawai zai ce kun fayakun, abu sai dunga cewa. Shi yasa yace wa ma amruna, lamarin mu bai kasance ba. Nan me ake nufi da amruna? To an yi nan lokaci amruna, wasu suka ce duk wani lamari da Allah zai, duk aikin da Allah zai yi, aikin Allah ba irin aiki na bane ko irin aikin ka, aiki na ko irin aikin ka, sai an samu mahadai. Kana so za ka yi gini, sai an samu ruwa, sai an samu yashi, sai an samu siminti, sai an samu dutse, kila ma a samu rodi, a samu birkila, a samu leburori, a samu. Sannan a hada, sannan a yi abin da ake so. To aikin Allah ba haka yake ba. Duk aikin da Allah ya nufin zai yi, to kawai kun fayakun. Inna masala Isa inda Allah ka masali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Aikin Allah ba irin nawa bane, ba irin naka bane, a dunkula, a cakuda, a debo, a hada, mu ne masu irin wannan. To wasu suka ce duk wani aiki a rayuwa, haka nan azurtawa da talautawa, daukakawa, kaskantawa, duk wannan haka al'amarin yake. Wani yake tambaye sayyidina Ali, Allah an ce zai yi hisabi ranar alkiyama kamar kyautawar ido, to ya Allah zai wannan aikin? Yace to ya Allah yake azurtawa da talautawa, daukakawa, kaskantawa, rayawa, kashewa, ya Allah yake yinsu lokaci daya. Duk wanda zai zo a rayuwa an riga an gama, sai dai tabi kai ma za ka gaskata haka. Rayuwar tun kamun ka zo Allah ya shirya ma, sai dai kai tabi. Allah ka samu dashi. Wasu suka ce a'a, amruna ana nufin tashin alkiyama, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir. Wasu suka ce abinda ake nufi da lamari shine tashin alkiyama. Lamarin tashin alkiyama bai kasance ba kai ka ce kaman kyaftawar ido ne, ko abinda bai ma fi kyaftawar ido ba. Allahu akbar. Shi yasa aikin Allah sai dai ka sallama kawai. Yanzu kai a ce ga wani bulo an fasa shi, kai ka yi shi ma, aka fasa shi aka ce to sauri ka gyara shi, lokaci nawa zaka dauka kafin wannan bulan ya dawo yadda yake lokaci mai tsawo fa amma Allah aikin sa kawai fi kalimati kun bil munasaba to sai dai mu kanta abin da yake cikin tafsiri amma dai ayar ban mu je karshen ta ba gaskiya an dai riga an nuna mun lokaci ne dole zamu tsaya anan sai Allah ya kai mu mu dawo akan wannan aya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai ne kamar yadda mun gabatar da addu'o'i ga bayin Allah masu daukan nauyin karatutuka da ake sakawa akwai ɗaya daga cikin manyan mutane Dr. Nasir Sabo Idris Galadiman Baura wanda yake na Dutse Maret shi yake daukan nauyin karatunmu wanda ake sakawa a NTA ta Dutse muna masa addu'a Allah ya masa kyawun sakamako Allah ya kara masa burin alkhairi sannan akwai ɗaya daga cikin manyan mutane sanata Mustapha Habib zannan Dutse shi ma ya dauki wani lokacin a NTA da yake sakawa ainihin na minti 30 to kuma sannan dama mai gayya mai aiki mai girma gwamna shi ya dauki wanda ake sakawa a Abin Freedom Radio dama kuma kun sani shi ne mai masaukin baki duka hidimar da ake yi da mu da ma sauran masu zuwa yan uwa irin su Dr. Rabi'u irin su Dr. Ilyas da duka abin tafiya mai girma gwamna shi ne mai masaukin baki to muna yi musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya fi mu yaba abubuwan da suke yi wannan sakonni da ake isarwa to Allah ya cika musu dukkan ladadin da wanda ake amfana abin sha'awa kamar yanda nake ta maimaitawa masu yada wannan ni ina kamar masu fi mu aiki saboda in ba a yada ba ya tsaya iya masallaci akwai ɗaya daga cikin yan uwa da safiyar nan yana Abuja yake ce mun karatun mu na jiya kai ka ce Abuja muke yi shi ma ya samar da groups da yawa ba ɗaya ba biyu ba wanda mutane da yawa suna bibiyan abin da ake to wannan duka albarkacin yadawa ne da ake yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu masu fada da kuma masu saurare Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم كلنا اونا ونصيرا اللهم كلنا اونا ونصيرا اللهم كلنا اونا ونصيرا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اهد اولادنا اللهم اصلحهم يا رب العالمين اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم كل معونا ونسيرا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم كلنا عونا ونسيرا يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل مكروه بكل قدرتك يا رب العالمين اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم رد عنا شر أعدائنا اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم كلنا عليهم اللهم كلنا عليهم اللهم كلنا عليهم اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا من القوم الظالمين اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا من القوم الظالمين اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين منا لالي مرابا غابي كلمة بقدر فانيني وما اسجي muna masa lalima raba muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya masa jagora duka sauran shugabannin mu Allah ya masa jagora kuma Allah ya saka ayyukan su a cikin mizanin hasanat kuna kure ga baki da Allah shi ya fi mana Allah ka zo na daga samu lafiya da kayi mana damuwa da muke ciki wannan hali da ake ciki na fargaban yan ta'adda Allah ka yaye mana bayin ka riski hannun su Allah ka fito da su Allah ka fito da su Allah ka tsiratar da su ko kuma Allah ka kiyaye mu fadawa hannun tsara ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka shiryar da masu shiryuwa a cikin su wanda ba za su gane ba Allah ka dauki matakin da ya dace akan irin su Allah ka nesanta irin su daga dukkan bayinka na kwarai Allah ka tsiratar da mu daga sharrin su Allah ka zauna daga san mu lafiya Allah ka zauna daga san mu lafiya Allah ka ni'imta mu da nagartaccen shugabanci a wannan kasa tamu Allah ka ni'imta mu da nagartaccen shugabanci a wannan kasa tamu Allah ka azurta mu da shugabanci na gaskiya na adalci na rikon amana na tausayi da sanin ya kamata Allah ka riko da hannayen shugabannin mu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na kwarai yan uwan mu Falastinawa Allah ka yaye musu halin tashin hankali da suke ciki Allah ka ciyar da su daga yunwa ka amintar da su daga tsoro Allah ka dora su akan magautan su Allah ka ba marasa lafiya su lafiya wanda suka rasu Allah ka karbe su a matsayin shahidai nayin su Allah ka zama gatan su Allah ka zama gatan su Allah ka zama gatan su Allah ka dauki matakin da ya dace akan wanda suke zaluntar su Allah ka dauki matakin da ya dace akan wanda suke cutar da su Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka sa wannan wata da ka shigo da mu mai albarka Allah ka sa mu karshen sa a cikin koshin koshin lafiya da kuma biyayya gare ka Allah ka karfafi zukatan mu daga mu abi sai maka biyayya a wannan wata mai albarka daidai da zamu yi Allah ka karba mana ka cika mana lada kurakurai da zamu yi Allah ka yafe mana ka yafe mana ka yafe mana Allah ka sa mana daga cikin wanda kake jin kansu ka yanta su daga wuta gafarta musu Allah ka ni'imta mu da bin ka saura kafa a kowane hali a kowane lokaci Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisanta sa marasa lafiya musulmi na gida zai da asibitoci Allah ka ba su lafiya Allah ka sa jiya ta zama kafara a gare su wanda kuma ka ba su lafiya Allah ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu bayinka da suke da haƙoƙi da suka makale Allah ka ba su haƙoƙin su ka dawo musu da haƙoƙin su wanda suka cancanci ci gaba ba su samu Allah ka ciyar da su a gaba wanda suka samu ci gaban ba su samu haƙoƙin su ba Allah ka ba su haƙoƙin su Allah ka hore wa musulmi marasa abin yi abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.